sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na Voice Africa akan mita 102.5. Sai tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Normal, Dalon, Niya da muryar Arewa. Kana kuma masu suna kuna iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da ku ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji taron karawa juna sanin da aka yi wa yan jarida a birnin Kano, Najeriya. Kana ku ji maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Sai kuma sakon da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran duniya. Siyasa da kuma albarkatun man fetur sun kusa da Afirka ta Kudu da kuma Najeriya, manyan kasashe masu karfin tattalin arziki a nahiyar Afirka, yayin da kasashen biyu suke fuskantar komadar tattalin arziki. Yau Laraba, Najeriya, kasa da tafi kowace arzikin man fetur a nahiyar, za ta fitar da rahoton ta na kwata-kwata wanda mai yiwuwa zai tabbatar da fadawar kasar komadar tattalin arziki. Yayin da Afirka ta Kudu, kasa da tafi kowace tsari da zaunannen tattalin arziki ke fuskantar koma baya, inda tattalin arzikin kasar ya fadi da kashi 1.2 cikin 100 a kwatar farko, yayin da yawan al'umma kasar ke ƙara haɓaka fiye da tattalin arzikin kasar. Ana kyautata zaton kasar za ta fitar da nata rahoton kwata ta biyu mako mai zuwa. Kasashen biyu suna ɗaukar juna a matsayin abokan gasa a cikin shekarun baya-bayan nan. Kasashen sun yi ƙoƙarin shan gaban juna a zama ƙasar da tafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar, inda kwanan nan Najeriya ta rasa matsayinta ga Afirka ta Kudu. Sai dai masu zuba jari na ƙasa da ƙasa suna ɗaukar ƙasashen a matsayin jirgi guda, bisa ga cewar Martin Davis, daraktan kasuwanni masu tasowa da hulɗa da Afirka. Faɗuwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin ƙasashen duniya ya gurgunta da tattalin arzikin Najeriya, banda kuma hare-haren da mayaƙa suke kaiwa a yankin Niger Delta, da ya sa man da ake haƙa ya ragu zuwa kimanin gangan miliyan 1.5 a rana daga miliyan 2.2. Wata matsala da Najeriya ke fuskanta kuma ita ce ta ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen waje, wanda ke nufin ƙarancin kayan aiki da masana'antu ke shigowa da su daga ƙasashen ƙetare, da kuma kayan da ake sayarwa a kasuwanni. Wannan kuma yana haifar da hauhawar farashin kayayyaki. Tattalin arzikin Najeriya ya samu koma baya da kimanin 4.4 a kwata farko. Ana kuma kyautata zaton lamarin zai yi ƙara muni a kwata ta biyu.
Mutane da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na cikin gida a Najeriya suna rayuwa cikin kunci, yayin da lamarin ya fi muni tsakanin ƙananan yara. Wani fitaccen mawaƙi ɗan ƙasar Ireland, Bono, jakadan hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya lashe takobin canza lamarin. Bayan da ɗan kasuwan Najeriya Alhaji Aliko Dangote ya gayyace shi ya ziyarci wani sansani da aka tsugunar da kimanin 'yan gudun hijira na cikin gida miliyan 2.3 a arewa maso gabashin Najeriya, inda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya fi shafa. Ɗan fafutukan kare haƙƙin bil'adama ya yi bayani mai so sare a taron manema labarai a Abuja. Ya ce, mun samu ƙananan yara 50,000 za su mutu ƙarshen wannan shekara, bisa ga cewa Majalisar Ɗinkin Duniya, idan har ba su samu tallafin dala miliyan 300 da suke bukata ba, a halin yanzu sun samu miliyan 100 kaɗai. Saboda haka abinda aka samu cikin cokali ne na abinda ake bukata.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump zai gana da shugaban ƙasar Mexico Enrique Pena Nieto yau Laraba, kafin jawabin da zai gabatar, inda zai bayyana tsare-tsarensa na shige da fice. Donald Trump ya yi ta nana taniyarsa ta gina ganuwa kan iyakan Amurka da Mexico, kuma gwamnatin Mexico ce za ta biya kuɗin ginin, inji shi. Nieto yana cikin jami'an ƙasar Mexico da suka ce hakan ba za ta sabu ba. Ofishin Nieto ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa shugaban ƙasar Mexico ya gayyaci Trump da 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton domin tattaunawa dangantaka tsakanin ƙasashen da ke makwabtaka da juna. Babu wani bayani daga ofishin yaƙin neman zaben Clinton kan ko ta karɓi goren gayyatar nan ko kuma babu. Trump zai bayyana shirinsa na shige da fice ne yau a jihar Arizona da ke kan iyaka kudu maso yammacin Amurka, inda aka shafe shekara da shekaru ana fara fama da kurarar bakin haure.
Jiya Talata ne aka yi jana'izar waɗanda suka rasu a girgizan ƙasar da aka yi a ƙasar Italiya tsakanin baraguzan gine-ginen garin Antres da girgizan ƙasar ta ɓanna. Shugaban ƙasar Italiya Sergio Mattarella da Prime Minister Matteo Renzi da kuma manyan wakilan Papa Roma Francis suna daga cikin ɗaruruwan masu makoki da suka halarci jana'izar da aka yi cikin ruwan sama. Da farkon addu'o'in jana'izar, Bishop Domenico Popoli ya karanta sunayen mutane 242 da suka mutu a garin Amtris da kuma Akumoli. Ya yi amfani da wannan damar wajen tsawatawa kan rashin ingancin gini da ake zaton ya yi tasiri da a yawan mutanen da suka mutu. Ya ce girgizan ƙasa ba ta kisa, abin da ke kisa shi ne aikin mutum. Ya ce tilas ne a sake gina yankin domin ƙin yin hakan zai sake kashe su karo na biyu. Sai dai ya yi gargaɗi da cewa kada a fake da sake gina yankin wajen wawushe arzikin ƙasa. Ƙasar Italiya ta yi ƙaurin suna a fannin miyagun ayyuka da kuma ƙazamin lafta kwangilan ginin gwamnati kuɗi, musamman gine-ginen da aka yi bayan bala'o'i masu bincike sun gudanar da bincike a kan girgizan ƙasar da ta auku ranar 24 ga watan Agusta, inda gine-gine da dama suka rushe duk da yake an yi musu gyaran fuska da kuɗin al'umma ne. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. To bari mu buɗe taskar rahotannin da Horace wanda aka yi wa 'yan jarida a birnin Kano. Ga Mahmud Ibrahim kuri da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ƙungiyar NSRP mai rajin wanzar da zaman lafiya a Najeriya da ke ƙarƙashin kulawar hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Burtaniya DFID ita ce ta shirya taron ga manyan 'yan jarida a Kano, musamman ma shugabannin kafofin labarai. Malam Aminu Abubakar Duval shi ne babban jami'in ƙungiyar Ashiyar Arewa maso yammacin Najeriya.
Mun shirya taron nan don mu dan inganta yadda su gidajen rediyo da duk dai kafafen yaɗa labarai su dan inganta yadda suke aiki don shi musamman alaka da ake samu da rashin iya aiki da yadda zai iya kawo tashin hankali a wajen al'umma.
Alhaji Umar Sa'idu Tijinwada guda cikin manyan jami'an ba da shawarwari kan aikace-aikacen hulɗa da kafofin labarai a hukumar ta DFID ya gabatar da makala kan dabarun ba da rahotanni a yayin tarzoma da yaƙe-yaƙe.
Ka san ba ma Najeriya ka ba, duniya tana fuskantar wani mawuyacin hali na yaƙe-yaƙe da annoba wanda a dunƙule da Turanci ake cewa conflict. To duniya gabaɗaya kuma musamman a ɓangaren kafofin yaɗa labarai ana ta ƙoƙarin faɗakar da manema labarai a ko'ina a duniya akan hanyoyin da za a bi domin a ga cewa an horar da mutane akan yadda za a ringa kawo rahotannin irin waɗannan halaye na yaƙe-yaƙe, ɓullar annoba, zanga-zanga da sauran makamantan irinsu. Domin wani lokacin a binciken cewa kafofin yaɗa labarai wani lokacin za ka ga an sami tarzoma a wani yanki ko wani ɓangare na ƙasa, amma irin rahotannin da 'yan jarida su bayar sai ya haifar da irin wannan tarzoma a waɗansu ɓangarorin. To shi ne aka fito da tsari na yadda za a ringa horar da 'yan jarida a kan yadda za su ringa ba da rahotannin irin waɗannan halaye da ake shiga, wanda maimakon abin ya ta'azzara halin da ake ciki sai a ga wannan rahoton da suka bayar ya kawo sauƙin faruwar irin waɗannan al'amura.
Shi ma Prince Daniel Aboki da ke zaman shugaban tashoshin wazo biya FM da Arewa FM da kuma Cool FM ya fayyace nauyin da ya rataya a wuyan shugabannin kafofin labarai a tasa makalar.
Muna so mu ga yadda za mu yi mu samu hanyoyi na tsaftace shirye-shiryenmu. In ka lura shirye-shiryenmu na rediyo musamman na harka da ya shafi siyasa mukan yi shi ne gatsau, to kuma haka bai dace ba. So muna so mu yi shi a bisa tsari na cewa ya kamata duk shirye-shiryen da za mu yi ya zama da tsafta.
Shi kuwa shugaban ofishin Kano na hukumar kula da ayyukan kafofin labarai na rediyo da talabijin a Najeriya, Alhaji Jamilu Hayajega cewa yake.
Wannan kusan in ce workshop mu aka yi wa workshop. Dama aikin NBC shi ne ta tabbatar da cewa kafafin yaɗa labarai sun yaɗa abubuwa kamar yadda ya kamata, kamar yadda ainihin kundin tsarin tafiyar da kafafen yaɗa labarai ya tanada.
Daraktan sashen shirye-shirye ta gidan rediyon jihar Kano, Hajiya Hafsa Iliyasu, na daga cikin mahalarta taron bitar.
Mun karu da cewa a yanayi irin na kafafen yaɗa labarai da su zama hattara akan irin abubuwan da za su dinga gaya mutane saboda kada ya tunzura mutane ko kuma ya kawo hargitsi a cikin jama'a.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari, kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Da har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 13. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun da muka faro a makon da ya shige na Malama Firdausi, matar marigayi Ado Shehu. Kanin wani dan majalisar jihar Bauchi mai suna Yakubu Shehu Wowo, wanda a baya rasuwar mijin nata aka kwace mata yaya ciki har da wata mai shan nono. Daga bisani sai aka zo da labarin cewar ɗaya daga cikinsu ta rasu, wato babbar mai shekaru 4 da haihuwa. Yau za mu taso kan tambayar da Abdulhabi yake mata kan ko shi dan majalisa Yakubu ne yake rike da ƴaƴan nata tun daga lokacin da aka kwace su.
To da ya dauki wannan aka dauko wannan hannunsa ne suke duk wannan tsawon lokaci?
Eh, suna hannunsa ne.
Kamar sun kai wata nawa, shekara nawa adadin da ya zama su?
Yanzu a hannunsa sun kai shekara ɗaya da wajen wata bakwai a gurinsa kenan.
To kin ce shi yaron mai gidanki shi ne kirawo ke gaya miki rasuwan wannan yataki? Kaman a ranar ne aka sai da miki ko kuma dai sanda bayan da ya dan samu su kwanaki?
Ce mun yayi yau an kira shi a waya, dazu wani ya shigo yake gaya mishi cewa Allah ya mana na rasuwa. Ce na nan ki shi ma wallahi yana ce ba ta da lafiya ne, wai wallahi shi ma bai sani ba, kawai an zo ne an gaya mishi cewa Allah ya mata rasuwa. To daga nan ne ƴan uwana suka je gidan don su tabbatar da cewa ta rasun ne, suka same su wai sun dawo daga makabarta. Daga nan ƴan uwana suka buƙaci ganin ita ƙaramar yarinya wanda ta saura, su masu gidan sun ce an fita da ita ƙaramar kenan a kan washi gari, da su dawo da su ganta saboda su ba ƴan gari ba ne za su wuce. Washi gari yar ma'aifiyata ta dawo gidan don ta ga ita ƙaramar kenan. Ta dawo sai aka ce mata tana gidan ita gyatumar miji nan kenan. Ita ma ta je gidan, duk dai bata samu wani kyakkyawan labari akan ita ƙaramar da ake cewa tana nan din ba. Babu wanda ya ganta, babu wanda ya san ita ma wani hali take ciki.
To bayan da kuka je rasuwanta, me kuka akosu matakai da kuka dauka ko kuma dai kawai kun hakura shikenan yarinya ta rasu Allah ya jikanta?
Bayan da muka ji rasuwan nana, shine kenan muka dauki matakin hukuma su shiga cikin magana don su tabbatar mana da mutuwanta ne ko kuma ta yi ciwo ne ko wani abu ne ya same ta makamancin haka. Tunda mu ba mu san wani abun da ya same ta ba, mu dai mutuwa kawai muka ji an ce ta kwanta, wai ta kwanta bacci, washi gari sun tashi sun same ta a gawa.
To me hukuma suka yi akai?
To hukuma dai yanzu sun yanke hukuncin akan za a je a ga kabari na yarinya. Mun je ganin kabari da ni da hukuma da shi wato Yakubu wanke nan. To mun je amma actual ba mu ga kabarin ba, don shi ma ya ce ba zai iya gane ita kabarin Nana Aisha ba. Kuma mun kira masu gadin makabarta a jikin suna na mutuwan yarinya, mun samu sunan kanwanta ne aka rubuta akan takaddan, ba sunan ita yar ba da ta rasu, har sai suke bukatar ne gyara sunan saboda ba kanwan bane ta rasu yar ne. Amma dai ba a gane kabarin ba, sai dai yadda yayi kawo ko su masu aikin magabatan da su iya gane kabarin.
To lokacin da yake aka yi wannan rasuwa, dole ne zanto dai za a yi mata sallah kuma kyautuwa ma ce an faɗa ma mutanen gidanku ko a zo a yi sallar janazan tare, duk ba yi wannan ba ne?
Gaskiya mu babu wani a cikin ƴan uwana da ya samu sallan gawar ita yarinya. Hasali ma ni ban ga gawar yarinya ba, ban ganta ba, kawai ni tun daga ran da ya ɗauke ta sai ran da kotu ta umarce shi da ya kawo su a gansu, bayan nan ni ban sake ganin su ba har ran da ya zo aka sanar mun da rasuwan ita Nana Aisha.
Da aka ba da wannan umarni na ajiye ku duba gawar ko kuma kabarinta, a nan ana nufin za a tono ne a tabbatar da ita ce ko kuma dai menene aka umarni ci su ƴan sanda kenan da kuka tafi da su wajen?
An umarci ƴan sanda ne da su je su tabbatar da kabarinta da kuma sunanta na list na makabarta da ake sawa. To to shine mun je an samu list din makabarta an samu sunan kanwarta ne a jikin list din makabarta kenan to kabarin ne dai har yanzu ba a gane kabarin ina ne kabarin nata
kenan a yanzu wani rahoto kenan aka koma yanin ofishin yan sanda aka gaya musu kan wannan ziyara da kuka je makabarta
eh to mun koma ofishin yan sanda da photo stat na sunaye na list na makabarta sannan su sun ba mu kwanaki kaman watan da zamu shiga da kwana biyar kafin sun gama binciken da za su yi akan maganan kabarin
watan August
eh kafin sun gama
binciken biyar da watan August kenan goma
haka suka ba umarni to yanzu a watan da yake kama wannan kenan biyar ga wata zamu koma mu je yanda su suka gani sun ga kabarin ko ba a gani ba don an umarce shi da yazo da limamin da yayi sallan gawa sannan da wa'anda suka halicci sallan gawa to mu wannan sirran da muka koma da labari
wato inda ake aka tsaya kenan a je a duba kabari sannan a kawo wa'anda yake ko suka yi limancin wannan sallar gawa da ma wasu ko shedu wanda su gani akai
eh
to yanzu dan so in ji kuma daga bakin mahaifiyarki to Hajiya ko take gabatar mana da kanki
assalamu alaikum sunana Salamatu Umar ni ce mahaifiyar Firdausi matan Ado Shehu Margayi wanda ya rasu a nan garin Bauchi Kanin Yakubu dan majalisa
me kika sani a dangane da wannan yanayi da yarki ta shiga
gaskiya ta shiga mun shiga dan ce tuka mu tashin hankali tunda nake ban taba ganin irin wannan yanayi ba muna zaune sai ga yassa ta ce Yakubu wani ya turo ta ta dauki yarinya to sai nace ban san hujjansu na daukan yarinya ba me bi wani magana suka ji kuma ba su zo sun same mu sun zauna da mu ba akan cewa me dalilin da yasa da dauki yarinya tunda in da dauki yarinya dole a ce akwai hujjoji a ya la'alla mu din nan akwai karancin tarbiya ko karancin addini ko kuma hauka ko wani abu dai wanda ya shafi haka to duka mu mun san me dalilin su na daukan yarinya ba da suka dauki yarinya sai nace to a je shi tunda su sun nuna ba su da wani babba a tare da su balle su turo yazo ya same mu a zauna sai nace to a je shari'a commission mu bi dasu ba da hankali a gurin su fadi dalilin su na daukan yarinya tunda gurin gudi ne na sulhu to da aka je sai aka yi tamfarin karan aka kori karan ba a shaurare ta ba to da mutane suka yi ta hada mu da Allah sai nace to a kyale su na tashi da kaina naje har gidan Yakubu akan bashi hakuri game da abubuwan da suka faru ya zazzage ni ya sa hannu ya kwace yarinya mai shan nono a hannuna to daga nan ne sai uwan ta ce to tunda abu ya zama haka ita ba za ta yadda ba za ta kai kotu to ta kai kotu Allah da ikon sa alkalin ya iya bakin kokarin sa kuma ya yanke hukunci akan a dawo mana da yara amma abu bai yiwu ba sai ya nuna mana cewa shi akwai mulki a hannunsa yana kuma da yanda dai sai je jingina kara to daga nan ne har yau sake tada karan ba wanda mu bamu sani ba kawai haka kurun muna zaune kawai sai muka ji wai yarinya ta rasu ba ciwo ba komai bamu san a me yake faruwa ba tunda ya hana a shiga gidansa wanda ran da na shiga gidansa har yana ce da uwar yaran ne ta shiga gidansa da ya mata wulakancin da har ta mutu ba za ta manta ba
Masu sauraro za mu yi kokarin jin ta bakin ƴan uwan Margayi Ado Shehu game da wannan batun a cikin shirinmu na gaba. A huta lafiya.
To Allah ya kyauta. Yanzu mun zo ga shirinmu na wato ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Sunana Umar Muhammad Anace, wanda aka fi sani da suna Comrade Anace, na wazirin Maru Federal Polytechnic birnin Kebbi. A shaidar gaskiyar Hausawa da suke cewa kowa ya tuna bara bai ji dadin bana ba. Na tuna da gwamnatin mai girma Muhammadu Adamu Ali Rute da ta shimfiɗa wa birnin Kebbi, babban birnin jihar Kebbi, waɗansu makamakan tituna waɗanda gwamnatin yanzu take tinƙaho da su, har da rangaɗa musu sunayen waɗansu shugabannin Najeriya domin girmamawa. To Allah ya sa wannan gwamnati za ta iya shimfiɗa irin waɗannan tituna da za a rinƙa tunawa da ita watan wasu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ina Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo, jihar Bauchi. Ina kira ga gwamnan jihar Bauchi MA Abdullahi Abubakar barista. Ina roƙonka, ya kamata da Allah da Annabi ka sakamma ma'aikata albashi a wannan hali da ake ciki na kuncin rayuwa. Shi kansa kasuwancin nan da ake yi idan babu albashi a kusa ita, wallahi kasuwar kanta mutuwa take. Saboda haka ga kuma sallah ta layya tana zuwa, kuma sallan nan ta layya ibada ce. Ya kamata duk Allah da Annabi ka musu albashi da kauli, yadda kowa zai samu walwala a gidansa da iyalansa, sannan mu wa'yan kasuwa mu ci moriyar wannan al'amari.
Assalamu alaikum sashen Hausa, Il Ahmad Yalwa daga Ingudu jihar Yobe. Maganar gaskiya, ya kamata gwamnatin Najeriya ta ɗauki ƙwararren matakai a kan tsagerin yankin Niger Delta, domin mutanen nan ba zaman lafiya suke so ba. Domin buƙatarsu shi ne su ga an ban musu wannan go suna taɓargazar da suke so kamar yadda suke a baya. Domin yaudarar gwamnati suke game da zaman sulhu, ya kamata a ɗauki matakai a kansu.
Assalamu alaikum mutanen Amerika, don Allah don Annabi ku isar man da sakonni ne na Allah daga Kaduna. Don Allah masu kushe gwamnatin Buhari, ku isar man da sako na ba su tsoron Allah, ba su son shugaban Najeriya yadda ake fasa bom a masallatai da shoki-shoki. Yanzu ya yi sauki, har a samu wani ya zo yana zage-zage. Wannan ya kamata ma a kamo shi, duk wanda aka yi yana wannan dutse-dutse.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a taƙaice.
Siyasa da kuma albarkatun man fetur sun durƙusa da Afirka ta Kudu da Najeriya, manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka, yayin da ƙasashen biyu ke fuskantar komaɗar tattalin arziki. Yau Laraba, Najeriya, ƙasar da tafi kowace arzikin man fetur a nahiyar, za ta fitar da rahotonta na kwata-kwata wanda mai yiwuwa zai tabbatar da faɗawa ƙasar komaɗar tattalin arziki, yayin da Afirka ta Kudu, ƙasar da tafi kowace tsari da zaunannen tattalin arziki, ke fuskantar koma baya, inda tattalin arzikin ƙasar ya faɗi da kashi 1.2 cikin 100 a kwata farko. Mutumin da ke zaune a sansanin ƴan gudun, wato mutanen da ke zaune a sansanin ƴan gudun hijira na cikin gida a Najeriya, suna rayuwa a cikin ƙunci, yayin da lamarin ya fi muni tsakanin ƙananan yara. Wani fitaccen mawaƙi ɗan ƙasa Ireland, Bono, jakadan hukumar kula da ƴan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya lashe takobin canza wannan lamarin, bayan da ɗan kasuwar Najeriya Aliko Dangote ya gayyace shi ya ziyarci wani sansani da aka tsugunar da kimanin ƴan gudun hijira na cikin gida miliyan 2,300 a arewa maso gabashin Najeriya, inda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya fi shafa. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump zai gana da shugaban ƙasar Mexico Enrique Pena Nieto yau Laraba, kafin jawabin da zai gabatar, inda zai bayyana tsare-tsarensa na shige da fice. Donald Trump ya yi tunana ta niyyarsa ta gina ganuwa kan iyaka Amurka da Mexico, kuma gwamnatin Mexico ce za ta biya kuɗin ginin, inji shi. Nieto yana cikin jami'an ƙasar Mexico da suka ce ba ta saɓuwa. Ofishin NATO ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa shugaban ƙasar Mexico ya gayyaci Trump da 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton domin tattaunawa dangantaka tsakanin ƙasashen da ke makwabtaka da juna.
To madalla, da takaitattun labaranmu, kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Grace Alheri Abdu da ta tsaya na gabatarwa, sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci injiniya Nick ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an jima da rana ku ji wasu abokan aikin mu sun sake dawowa da wani sabon shiri ko da ke ni ma zan sake dawowa domin gabatar muku da shirin himma ba ta garago sai an jima ku.